بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وديتا تبتغى الله دي ساكلونا منا وانا لوكتي دان تي غبدا كراتون وانا لتاه نبلوغ المرأة وانا منا تكين باب آداب قضاء الحاجة babin da yake bayanin ladubba da ya kamata duk wanda zai biya bukatar sa ma'ana zai bayan gari ko ba wali ya lizimce su. Zamu tashi wa an abi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul ولا يتمسها من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. لقى أبي قتادة رضي الله عنه يرد الله تقال تبت أقريش قال أبو قتادة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم yace la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul, kada ɗayanku ya taɓa al'aurarsa da hannun dama a lokacin da yake bawali. Kenan kada ya riƙe al'aurar shi da daman shi, ya riƙe da hagu kenan. Wannan la nahiya ce, wannan fi'ili kuma an gina shi ne alal fatihi, alfi'il mabniun alal fatihi fi mahalli jazm, saboda ya haɗu da nunu taukid, kamar yadda mutum zai ce masistu shay ai afattu ilaihi bi yaji min ghairi ha'il, ma'ana na taɓa shi ba tare da wani shamaki ba. Ko wala yatamassa min alqala'i bi yaminihi, kuma kada mutum ya kama ruwa a makewayi da hannun dama. Yanan ba a amfani da hannun dama wajen yin tsarki a lokacin da mutum yake makewayi, kada mutum ya wanke da hannun dama, a da hannun hagu ake aiki. Kuma in mutum bayan gari ya yi zai fara wanke wajen bawali ne, sannan ya wanke wajen bayan gari. Ko yanan abinda ake nihi da wala yatamassa innan yana daga cikin babu tafa'ul, ko wanda ake nuni a kan shi zuwa ga abinda aka ɗora. Yanan abinda ake nihi dan shi ne kama ruwa da hannun dama. Ko kuma la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul, kada ɗayanku ma'ana ya riƙe al'aurarsa da hannun dama yana bawali. Wala yatamassaha min alkhala'i bi yaminihi, haka kada mutum ya wanke min alkhala'i mafita wannan ƙazamtar, ma'ana ko mafitar bayan gari ko kuma mafitar bawali da hannun dama. Khala'a nan ana nihin al-kharij min as-sabil, abinda ya fito daga wannan hanyar. Yana kada mutum ya wanke shi da hannun dama, shine wala yatamassaha min alkhala'i bi yaminihi, kada ya wanke ko kuma yayi tsarki ya tsarkake ya kama ruwa min alkhala'i daga abinda ya fito daga wannan hanyar ta bawali ko bayan gari, bi yaminihi da hannun damarsa. Wala yatanaffas fil ina'i, kada mutum ya riƙa huci a cikin kwacciya, shi ne abin shan ruwa. Lokacin da kike shan ruwa cikin wani abin sha, kada mutum yana sha yana huci ciki. In cika sha, kina ga kina son ki sheɗa, sai ki shaye wannan abin da kike shan ruwan ko abin sha ɗin nan, ki yi hucin a waje. Shi yasa aka ce wala tanaffas fil ina, shi ma wannan yana daga cikin babu tanaffun tafa'ul, shine sanya lumfashi a cikinsa, kada mutum ya yi haka. Wannan hadisin muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka fitar da shi, wal lafzu li muslimin, lafzin na muslim ne. Wannan hadisin na nuna mana an hana taɓa al'aura da hannun dama a lokacin bawali. An hana mace ita ma ta taɓa al'aurarta da hannun dama a lokacin bawali. An hana istijmari tsarki na duwatsu da hannun dama, haka tsarki na ruwa shi ma an hana yin shi da hannun dama. Hadisin na nuna mana kuma wajibi ne a nisanci abubuwan da suke najasa ne. In mutum ya zama tilas gare shi taɓa su, to ya taɓa da hannun dama. Yanzu duk abin da yake najasa ne, mutum ya nisance shi. In darura ta kama na sai ya taɓa wannan abin na najasa, to ya yi amfani da hannun hagu. Kuma wannan hadisi yana nuna mana darajar ko kuma matsayin hannun dama da kuma falalarsa akan hannun hagu. Saboda shi hannun dama ba amfani da shi wajen ƙazamta. Ina wannan na nuna kenan yana da wani bambanci akan wanda ba shi akan hagu. Ina ana lissafa hannun dama daga cikin abubuwan da ma'ana ake amfani da su cikin abubuwa masu kyau. Dan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a wani hadisi aka ce kana yujibu tayammum fi tanawulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi. Yana ba manzo Allah shawa amfani da dama a wajen sa takalmi zai fara sa kafar dama, wajen ma'ana tsarkin shi, wajen alwala ya kan fara wanke gaɓuɓuwan dama da a cikin sha'anin manzon Allah ma gaba ɗaya. An hana yin huci ko ma'ana sheɗa a cikin abin shan ruwa ko wani abin sha. Malamai sun yi saɓanin wannan hanin da ya zo a cikin wannan hadisi hani ne na haramci ko kuwa hani ne na tsafta. Kamar irin su abinan zahiriya sun ta yi a kan cewa haramun ne mutum ya yi saboda amfani da zahirin hadisin. Jamhur sun ta yi cewa hani ne na karhanci ko? Saboda shi hani ana shiryar da mutum ne, ana fuskantar da mutum a kan wani abu ne. Kuma ita ce magana wadda ta zama rajiha kenan, hani ne na karhanci, an karhanta yin haka. Saboda ana shiryar da mutum ne zuwa ga abin da yake abin. Saboda shari'ar musulunci a cikinta akwai umarni, akwai hani ko a cikin mas'alolinta da kuma ɓangarorinta. Saboda haka su malamai dangane da bin waɗannan umarnonin da hannunukan da suka zo suka yi saɓari tsakanin wanda ke fahimtar wajibci ko haramci da kuma wanda yake fahimtar mustahabbanci ko karhanci. Shi yasa wasu malamai suke ganin kenan abin da ya yi shi wajen fahimta waɗannan abubuwa shi ne a haɗa su da waɗannan mas'alolin waɗanda suke ɗaya-ɗaya da ƙa'idodi na al'amma gaba ɗaya na shari'ar musulunci. Saboda ita shari'ar musulunci ta zo domin tabbatar da abin da yake maslaha da kuma tunkuɗe abin da yake cuta ne ko? Wannan kenan. Wa an Salman radiyallahu anhu qala, daga Salman yadda Allah ta tabbata a gare shi yace laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nastaqbila alqiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. دغ سلمان رضي الله عنه يدعى الله تبتع قديش قال يتي لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله يهنم سكتوا لقد أنن لا من إنن للابتداء. Ma'ana abin da ake nihi, ƙad saboda ƙarfafa labarin. Yanan laqad nahana rasul ay qad nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanemu an nastaqbila alqiblata, mu huskanci alqibla. Alqibla anan shine alka'aba, ma'ana ka'aba mai daraja. To manzo Allah ya hana mu huskance ta bi gha'itin, wajen bayan gari, aw bawlin ko bawali. Kenan wannan ladabi ne wanda ya kamata duk wanda zai biya buƙatar sa ya larabtu da shi. Kada mutum ya huskanci alƙibla a lokacin da yake bayan gari ko yake bawali. Aw an nastanjiya bil yamin, haka manzo Allah ya hana mu kama ruwa da hannun dama, sawa'an kama ruwa na duwatsu ko na ruwa. Aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjari, ko kuma mu yi istijmar, shine tsarki da duwatsu waɗanda ba su kai uku ba. In mutum zai yi tsarki na duwatsu ko kare zai nema, wani abin shahewa ƙaranci so ya nema guda uku. Kenan manzo Allah ya hana a yi da ƙasa da uku, daga uku ne zuwa sama. Aw an nastanjiya bi raji'in, haka manzo Allah ya hana mu mu yi tsarki da kashin wata dabba. Mutum ya ɗauki kamar kashin shanu busasshe ko na raƙumi, ya ce ya yi tsarki da su, ma'ana ya kama ruwa da shi, ya yi bawali ko bayan gari ya shahe da su. Aw azmin, ko kuma ƙashi na wani da wata dabba, wannan duka an hana. Amma daga duwatsu kare, wannan duka ya halitta. Wannan hadisi Muslim ya rawaito shi. Yana kunga wannan hadisi ya hana a huskanci alƙibla a lokacin bawali ko kuma bayan gari, saboda alƙibla ta sallah ce. Ana huskanta alƙibla ne domin sallah da kuma wani sallah na daga ibadodi, kuma ɓangare ne wanda yake mafi daraja. Zahirin hadisin kenan ba bambanci a cikin huskantar alƙibla tsakanin wanda yake cikin hili, kamar wanda yake daji kenan, da wanda yake cikin gini, ma'ana cikin gida. Amma akwai saɓanin malamai akan haka. Ko? Na biyu, hadisin na nuna mana girmama Ka'aba shine a nisanci dukkan abin da zai taɓa tsarkakuwarta da matsayinta na daga yin saƙo a gehenta ko abin da ya kama da wannan. Kamar yadda ya zo a cikin suratul Hajj, Allah yana cewa man yurid bihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin adim. Duk wanda ya yi niyyar wani zalunci ko wani saƙo a cikin Ka'aba, Allah shi za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. Da kuma hadisin na nuna mana tsarkake Ka'aba da ayyukan ɗa'a, kamar aikin hajji, kamar umra, kamar tawafi, yin sallah da sauran ibadodi, da kuma abubuwan da ake baiko da su. Kuma yadda Allah ke bada a suratul Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Farkon ɗakin da aka aje, ma'ana aka aza shi dan amfanin mutane, shine ɗakin nan da a Makka. Makka ana ce mata Bakka, wanda yake mai albarka, kuma wanda yake shiriya ne ga talikai. Girmama ɗakin nan wanda yake da daɗe, ya shahi haraminsa. Duk inda aka sa iyaka aka ce wannan duka cikin harami ne, to duk ya shahi ɗaki. Ko? Kenan ƙa'ida take cewa ibadodi taufiqiyya ne, ba abin da za a shar'anta ma mutane daga inda ibada ce, sai abin da Allah ya shar'anta da shi da manzonsa. Shi yasa ake cewa taufiqiyya. Taufiqiyya shine abin da Allah da manzo suka shar'anta. Ko? kenan kuma an hana kama ruwa da ruwa ko kuma istijmari tsarki na duwatsu da hannun dama dan girmama hannun dama kenan sai zamanto ana yin tsarki ne da hannun hagu in dai ba akwai zobe a cikin hannun hagun ba wanda akwai sunan Allah a cikin zoben kenan sai mutum ya sa zoben a tafin hannun shi na dama in so sannan sai ya abin an yi hani game da yin istijmari tsarki na duwatsu da duwatsun da suke ba su kai uku ba wannan kenan ko sai wali sab'ati daga marawaita bakwai su ne Bukhari Muslim Ahmad Abu Dauda At-Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah an Abi Ayyub Al-Ansari daga Abi Ayyub Al-Ansar tunan Madina radiyallahu anhu da Allah tabbata a gare shi yace fala tastaqbilu al-qiblata kada ku huskanci al-qibla laqin na annahiya ce fi'ilin da yazo bayan ta fi'ili ne mazdu majzumun biha fi'ili ne wanda yake an daure shi ne da laqin nan sanadiyan la tastaqbilu ko al-qiblata kakku huskanci al-qibla wala tastadbiruha kuma kada ku ba alqibla baya kakku huskance ta gaba da gaba kuma kakku ba ta baya kenan ka kidiba nan ki ba ta baya a bidha'atin wala bawlin domin bayan gari ko kuma bawali walakin sai dai sharriqu aw gharribu ku yi yamma ko kuma ku yi gabas ma'ana ku sanya huskokinku wajen mahudar rana ko kuma wajen mahadar rana a lokacin da za ku biya buƙatarku nan ana magana ga mutanen Madina ko da waɗanda alƙibla su ta zamanto wajen alƙiblan mutanen Madina waɗanda in sun dibi gabas ko yamma ba su huskanta alƙibla kuma ba su ba alƙibla baya ina ba ta an fahimta yanzu mu kuma bayyuwa mu mudibi gabas ko kuma mudibi yamma sai da mina mudibi yawa arewa da abin nan kenan nan magana da aka ce fala tastaqbiluha wala qibla wala tastadbiruha bighaitin wala walakin sharriqu aw gharribu ana magana akan mutanen Madina ko saboda su alqibla su ba wajen nan suke dibi ba ina fata an fahimta to haka duk waɗanda suke alqibla su ba wajen mahudar rana kuma haɗata suke dibi ba to sai na su in za su yi bayan gari sai su dibi wajen nan kenan wannan hadisi ya hana huskanta alqibla ko ba alqibla baya ayi umarni mutum ya dibi gabas ko yamma mahudar rana ko mahaɗatta dan ya karkace ma alƙibla ga waɗanda suke alƙibla su wajajen can. Kenan asali umarni na shari'a da kuma hani na shari'a ya game dukkan al'umma ne ko? Sai dai wani lokaci yana iya zamantowa ya keɓanci wasu al'umma banda wasu. Kaga nan da manzo Allah ya ce walakin sharriqu aw gharribu wannan umarni ne ga mutanen Madina ya shafi mutanen Madina kadai ene khasul lahum ma'ana ya keɓanci mutanen Madina saboda yanzu in kika zo fassara kika ce kakku dibi gabas da yamma Eh, ku dibi gabas da yamma. Ku dibi gabas da yamma. In ga ai fatawar taki ba ta yi ba. Yanzu mutanen Nijar a ce a ce in za ka bi bukata sai ka ce ta dibi abin nan gabas. A ga ai abin amsa. In kika dibi gabas, kenan ma'ana kin fuskanci alƙibla. In kika dibi yamma, kin ba alƙibla baya. Ko? Kenan wannan ya shahi mutanen Madina ne kawai. Kenan in kin zo fassara wurin nan sai ka ce to nan da aka ce sharriqu aw gharribu, sai kenan ana nihi hukumar wannan umarni ne ga mutan Madina kadai. Da waɗanda alƙibla su take irin ta mutan Madina. Duka hikima a cikin wannan shine girmama ɗakin Allah. Da kuma kyakkyawan karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya bayyana wajen da yake haramun a fuskanta ko a ba da baya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya sanar da su mahita wacce ma'ana ta halitta. Sai ya nuna musu hanya wadda ya halitta a cikin irin waɗannan hukuncen. Malamai sun yi saɓani ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Ibnu Umar. Ibnu Umar ke cewa raqitu yawman ala baiti Hafsa, wata rana na hau saman ɗakin Hafsa, ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma yana kani gare ta ko. Yace fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama, sai naga annabi ya kadi hajatahu, yana biyan buƙatarsa, mustaqbilan sham, ya fuskanci sham, ya dibi mi, yana kallon wajen sham. Kenan in ya kalli sham, mustadbiran al-ka'aba, yana ba ka'aba baya. Yana kallon sham, mustadbiran al-ka'aba, ya ba ka'aba baya. Hukumatin ya ce, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, kakku dibi alƙibla kuma kakku ba alƙibla baya. To shi gashi shi ya dibi sham, kenan in ya dibi wajen sham, kenan ya ba alƙibla baya. Ko? To sai malamai suka yi saɓani. To ya aka yi haka? Saboda wannan hadisin sai malamai suka yi saɓani. Irin su Ibn Hazm sun ta yi akan cewa haramun ne mutum ya dibi alƙibla ko ya bata baya a lokacin biyan buƙatarsa, lokacin bawali ko bayan gari. Wannan kuma babu ƙaidi. Yace ko a hili ne, ko a cikin gini ne, ma'ana cikin makewayi ne wanda ke ginan ne, yace haramun ne mutum ya dibi alƙibla. Irin wannan magana an rawaito ta daga Abi Ayyuba da Mujahid da An-Nakhai da As-Sauri da kuma Ibn Taymiyyah da kuma Ibn al-Qayyim, duka sun ta yi akan wannan ra'ayi. Kenan fuskanta alƙibla da ba alƙibla baya ya shahi ko ina. Ko a cikin daji ne mutum yake hili, kenan inda ba ginne ne ba, ko kuma a cikin dushi ne, ma'ana makewayi wanda yake na cikin gida ruhaihe. Suka kawo hujja da hadisin Abu Ayyub. Ko? Suka ce wannan hadisin suka kawo hujja da hadisin Abu Ayyuba, ko? Wanda da muka karanta, fa la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi gha'itin wa la bawlin. Sai suka nuna cewa to shi wannan hadisin magana ba ta cin karo da aiki. Suka ce magana ba ta cin karo da aiki a cikin hadisin Ibn Umar. Saboda shi aiki ana hikayo shi yana iya ɗaukan khususiya ko kuma mantuwa ko uzuri. Kenan tunda ya ce ya ga manzon Allah ya ba alƙibla baya, sai suka ce to ɗayan biyu ne, ko ya zamanto wannan ba alƙibla baya ya shahi manzon Allah ne kaɗai banda wanda ba shi, ko kuma a'a manzon Allah ya mance ne ya yi haka, ko kuma a'a akwai uzurin da ya sa ya yi haka. da haka sai suka ce kenan magana bata cin karo da aiki. Kenan aikin wannan abin da shi Ibn Umar ko haka ne ko Ibn Umar da yace ya ga manzon Allah yana dibin shab ya ba alƙibla baya, to waɗanda suka ce baya halitta mutum ya dibi alƙibla ko ya ba alƙibla baya, sawa'an a cikin makewayi ne ginanne ko ko a hili ne a daji, suka ce to kuma gaya an samu manzon Allah ya ba alƙibla baya, suka ce to ko ya zamanto wannan abin da manzon Allah ya aikata shi kadai ne aka halitta mai, koko a'a mancewa ne ya yi haka, koko a'a wani uzuri ne ya sa shi ya yi haka. Ina ba ta an fahimta wannan ra'ayin suwa waɗanda suka ta yi akan cewa haramun ne, sawa'an cikin gida ko kuma a hili a dawa kenan.